This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Kamar yadda muka saba, bayan labaran duniya, Ibrahim zai shigo da tawagarsa a shirinmu tattauna. Kafin nan, ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Majiyoyin jami'an tsaro a ƙasar Kamaru sun ce mutane aƙalla 10 sun mutu a wani harin ƙunar baƙin wake wanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai. Harin da aka kai yau Asabar a yankin Arewa mai nisa a Kamaru, wani salo ne na baya-bayan nan da ƙungiyar Boko Haram ta bullo da shi, inda take auna Kamaru da Chadi da Nijar da Najeriya cikin 'yan watannin nan. Yunkurin Boko Haram na amfani da ƙarfi don kafa tsatsauran daular Islama a arewacin Najeriya ya yi sanadin mutuwar dubbai. Makwabtan ƙasashe irin su Kamaru sun shiga sahun fafatawa da Boko Haram a farkon wannan shekarar, kuma tashin hankali ya wanzu zuwa sauran makwabtan ƙasashe. Ƙasar ta Kamaru ta ba da gudunmuwar dakaru wajen 8,700 ga haɗakar sojojin da ke yaƙi da Boko Haram bisa jagorancin Najeriya. Jami'an tsaro ɗauke da manyan bindigogi na sintiri kan hanyoyi yayin da tasoshin jirgin ƙasa ke ci gaba da kasancewa a rufe a babban birnin ƙasar Belgium a yau ɗin nan Asabar, a daidai lokacin da gwamnati ke gargaɗi kan yiwuwar kai hare-hare shigen waɗanda aka kai birnin Paris da suka yi sanadin mutuwar mutane 130 kwanaki 8 da suka gabata. Firaminista Charles Michel ya ce an ƙara matakin farga a ƙasar, wanda ke nuna cewa akwai wata mummunar barazana bisa ga sahihan bayanan da hukumomi suka samu. Kafafen hukumomin yaƙi da ta'addanci sun gaya muryar Amurka cewa sahihan bayanan na iya nufin cewa Sale Abdussalam, wanda ake ganin shi ne jagoran harin da aka kai Paris, na shirin tarwatsa kansa cikin cincirindon jama'a a Brussels. Hukumomi a faɗin Turai na ci gaba da ƙoƙarin farauto Abdussalam, wanda ganinsa na ƙarshe shi ne lokacin da yake ƙoƙarin ƙetarawa zuwa Belgium ranar 14 ga watan Nuwamba, 'yan sa'o'i bayan harin da aka kai birnin Paris. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi tirda abin da ya bayyana da harin ta'addanci na rashin imani da aka kai wani otel a babban birnin ƙasar Mali da ya sanadin mutuwar mutane 25 yana mai shan alwashin farauto makasan. Da yake jawabi a wurin babban taron shugabannin ƙasashen yankin kudancin Asiya a babban birnin ƙasar Malaysia, Obama ya ce harin da aka kai birnin Bamako ranar Juma'a babu abin da zai haddasa illa sa Amurka ta jajirce wajen yaƙi da ta'addanci. Ya ce ƙawaye da abokan tafiyar Amurka sun dukufa wajen kare 'yan ƙasashensu da kawar da aƙidojin tsana da ke yaɗa ta'addanci da kuma daƙile tushen ta'addancin. To, karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, yau Asabar Firaministan Malaysia Najib Razak ya yi kira ga takurarin aikinsa shugabannin ƙasashen kudancin Asiya da su haɗa kai wajen abin da ya kira fifita sassauci bisa tsauri don su yaƙi tsaurin ra'ayi da yake buɗe taron ASEAN kashi na 27. Mai masaukin baƙin ya ce ya ɗan kwaskwari jawabin nasa ne saboda ya taɓo na baya-bayan nan a hare-haren da 'yan ta'adda suka kai, ciki har da na Faransa da Mali da sauran wurare. Ya ce ya kamata duniya ta kwana da sanin cewa ya wajaba a tona asirin aƙidar ta'addanci don kowa ya san ƙarya ce kawai ba musulunci ba. Russia ta ce ta kaddamar da gagarumin jerin hare-haren bumabumai kan muradin ISIS a Syria. Ministan tsaron ƙasa Sergei Shoigu ya yi bayani ma shugaba Vladimir Putin jiya Juma'a cewa jiragen saman Russia sun ragargaza matatun mai 15 da motocin da kuma mai sama da 500 a jerin hare-haren bom da suka kai wannan satin kawai a yunkurin na ƙasa tattalin arziki da hanyar samun kuɗaɗen shiga na ISIS. Shegu ya kuma ce jiragen ruwan Russia sun harba makamai masu linzami guda 18 tun daga tekun Caspian suka ruguza wuraren da aka auna a lardin Raqqa da Idlib da Aleppo. Ya ce hare-haren jiragen sama sun yi lahani sosai, ciki har da kashe 'yan bindiga sama da 600 a wani hari guda da aka kai lardin Deir ez-Zor a gabashin Syria.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To baban Laila a sharuwa a koma gona ga Ibrahim bai yi nisa ba, gashi nan da tawagarta a shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurari, barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fage daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya bada umarnin damki tsohon mai bada shawara kan tsaro Sambo da Suki da sauran waɗanda ake zargi da badakalar biliyoyin naira da dala da sunan sayo makamai daga 2007 zuwa yanzu. Bangaren karar zabe, babbar kotun tarayya ta sallami karar injiniya Mustapha Dan Mai Hajja da ya shigar yana kalubalantar gwamna Gaidan da rantsa sau uku kin bashi damar takara a APC da mallakar takardar Kamala Primary ta Bogi. Bukar Mustapha shine commissioner shari'a na Yobe.
Da yake cewa ba ai kaza ba, kotu tace shi ne bai yi kaza din ba. Maganar sa kotu ta tara ta watsa.
Mukarrabin Mai Hajja Muhammad Gaskanta ya ce za su ɗaukaka ƙara.
A shirye muke za mu kai shi duk inda ya kamata mu kai shi domin mu kwato wa al'umman jihar Yobe hakkinsu. Ko da ta kama mu je kotun koli ne akan wannan al'amari, a shirye muke mu je mu kotun koli don mu karɓo musu hakkinsu.
Yayin da shugaba Buhari Allah wadai da 'yan Boko Haram don sabbin hare-hare da gargaɗin za su ɗanɗana kudansu, ita ko hukumar Alhazai ta ba da alƙalin marmarigaya a tafiya jifar shedan 274 za a tafi da samfurin jinin 'yan uwan marigayan Riyad don gano kaburburan 'yan uwansu. Nasiru da Malik, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Voice of America.
Haka fa, to yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Yau zauren zai kammala zaman sa da wasu ƙwararrun da suka ziyarci office din mu dake nan Washington. Don haka sati mai zuwa zauren zai koma Baucin Yakuba inda ake tattaunawa tsakanin Fulani da Sayawa. Kamar yadda kuka sani, malaman da aka yi zaman da su a nan Washington sune Professor Usman Bugaje, masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya, da Dr. Usman Dallami Muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a Afirka da ke Abuja, Najeriya, da kuma Mr. Shamaki Peter Gat na kungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya NSRP a takaice da ke Jos Najeriya. Yau za mu dora ne da komawa ga Professor Usman Bugaje. Professor, ana batun ba da wa'adi na kawar da Boko Haram a Najeriya. Wasu na ganin abu ne mai yiwuwa, wasu na ganin kai an ci da zari. Shin kana ganin me zai faru dangane da wannan wa'adin?
To, ni masu ba da wa'adi su suka san abin da ke gabansu, tunda yaki ne wanda yake in baka cikinsa sai dai ka karanta a jarida. Kuma ni ba soja bane ba, ban yi aiki irin nasu ba ko na tsaron ƙasa, saboda haka na ɗauka su da suka ba da wa'adi suna da abin da suka taka. Amma ni shi aikin soja ba zai iya kawo ƙarshen wannan al'amarin ba. Abin da zai kawo ƙarshen wannan al'amarin shine bayar da wa matasa ilimi sahihi wanda zai shiryar da su akan abin da yake daidai kuma samu musu aikin yi. Wannan shine maganin Boko Haram. Na yadda harkar soja za ta rage wasu abubuwa, za ta tsaida kashe-kashen da ake yi, za ta tsaida, amma na tsaidawa ne na ɗan lokaci. Ya kamata hankalin gwamnati ya dawo duk da ana wancan yakin akan ya za a ba su ilimi sahihi, har ta fahimta tasu ta addinin su da suke kirarin akan sani suke wannan abun to a gyara musu ita ya kuma za a ba su aikin yi to ni ban ga abin da gwamnati ke ba akan wannan bangare in ma tana yi to ba mu sani ba
to Dr. Suman kaji abin da professor yace kamata yi a wayarwa matasa kai a ilmantar da su yafi a ce za a yaki in aka hakan da yake da matasa ake amfani to za su barata da abin da ya shafi boko haram amma kaji an ce ai in ka ga ki gudu wai sa gudu ne bai zo ba baka gani idan aka fuskanci abin da karfin soji boko haram za su ji tsoro kuwa zai san ta kanshi
eto yanda professor ya faɗa haka ne yake wato da wahala a ce karfin soja zai yi karfa kuma ya kawo wani tasiri akan ƙarshen yan boko haram wajibi ne kasancewa waɗanda ma suka wahala a hannun yan boko haram din suna neman ɗauki ba irin na ƙarfi ba a irin na tallafi tallafin nan kuma ba wai kawai na kuɗi ba a'a na nuna musu ma ana son su yanzu haka makarantun su duk an kace da su a wayannan a Yobe a Borno a Adamawa da sauransu to yaya za a yi a farfado da wayannan makarantun sannan suwa za su rike marayun da aka bar su karazube sannan sun ga jini sun ga kashe sun ga yanke na dan adam fa ba wai na dabbobi ba to hankalin su ma ya tashi yaushe ne za a zauna a tabbatar da cewa an tara ƙarfi da ƙarfi an natsu an taso da su ɗaya fa kenan na biyu ga tattalin arzikin arewa an kace da shi inda zaman lafiya muke cikin ƴan shekarun nan tun 2009 da aka fara wannan masifa waya Allah tattalin arzikin arewa da ya ci gaba fiye da yanda kake zato shi ma an mai daidai wannan ma wajibi ne a ce an taso da shi sannan ga shawarwari da za a bayar wa matasa yanzu wanda sun bar ilimi sun kama shan kwaya da lalaci da hauka kuma ba su da tarbiya a gidajensu da na iyayensu wa'annan kadai abubuwan guda uku da na gaya maka matsala ne wanda ba karfi ne zai kawo maslaha a kai ba wato tunani ne da masu ilimi da wanda suka san ainihin abun su zauna su gyara sai kuma gwamnati ta nema wa'annan masu ilimin kuma sai gwamnati ta yi da gaske kafin a samu farfadowan wannan wuri saboda karfin soja bangare ɗaya ne kacal a cikin abubuwan ayyuka da ke gaban gwamnati
yako Allah to Malam Shamaki kaji abinda professor da doctor suka ce dangane da mafita game da boko haram da sauran tashin hankula baka ganin idan aka yi amfani da karfin soja waye bai san soja ba kowa ya san soja in aka yi amfani da karfin soja kowa zai san cewa wannan fa abun fa da gaske ne zai daina shiga kungiyar boko haram ko wata kungiya haka ta tada hankali kana ganin dole sai an yi amfani da ilmantarwa wanda ba sai matashi ya kai kanshi ba ya ilmantu kana ganin abinda suka ce daidai ne ko dai a kungiya
gaskiya abinda suka ce daidai ne rashin ilimin ne da karatu ya kai mu inda muke yanzu da sojoji ko soja yana da karfin gyara da cututtuka za na daina fadan nan kusan kullun ana kashe kudi dan a sayi kayan yaki kusan kullun ana recruiting kuma ana nan ana fada ma har yanzu ba samu sauki ba saukin nan ba karfi bane da ya kawo muna ni na yadda sojojin su ci gaba da nasu aikin amma dole ne a yi abin da Bature yake kira short to diplomacy wato a sanya ne da a samu matasa key actors inda suke da wannan damuwa a zauna da su dan a samu a gane mene kamata mu kamar shi inda doctor ya fada tattalin arzikin arewa gaba daya ya rube ba abin da yake tafiya daidai to in ba an samu an yi wannan gyaran ba nan da shekara 5 zuwa 10 ba karamin damuwa da a samu arewa ba yanzu haka ka san ba amfanin gona ba wai ana samun cin gaba ko ta wani fanni da muka sani ba so dole ne a zo a samu a zauna a yi gyaran nan
to mun gode sosai idan mun koma wajen professor zamu so ya dan yi jawabi koko a jis takaitaccen sakon sa ga ƴan Najeriya
to ni sako na akan wannan al'amura babban sako shine a gwamnatin Muhammadu Buhari shugaban ƙasa ya kamata ya sani kuma Allah ya sa yana ji wahalar da waɗanda suka zabe shi suke cikin ta ta wuce wahalar da ya same su a lokacin da suka zagaya suna neman ƙura'a jama'a yau din nan ana cikin hali ina faɗa masa haka ne don ina gudun fadawa da masu son su burge ko kuma su yi wani abu ba za su gaya mashi gaskiya ba jama'an nan suna cikin wahala ya kamata a yi wani abu da hanzari wanda zai taimaka ya kawo ɗauki ga rashin abinci da rashin aikin yi da rashin abubuwa na rayuwa abun ya wuce duk inda yake tsammani mu da muke shiga cikin jama'an da kullun ake zuwa wajen mu mutumin da kasancewa ga sana'a yana yi ba wai bai da sana'a ba yana da gidansa yana da sana'a amma babu ma wanda zai zo hatta sana'a ta saida magunguna ba wai na kan titi ba ƙwararru akan aikin wanda suke da lasisi na yin aikin suna zaune din ba mai zuwa in mutane sun zo sai dai su roƙa wannan yana nuna jama'a suna cikin hali don Allah don Annabi kada ya saurari masu burge shi ko su ce mishi gwamnati shi tana yin abubuwa an muna cikin hadari da yawa ya tashi tsaye ya jawo kan gwamnoni ya san yanda za a hadu a kawo dauke ga irin wahalar da talakkan kasar nan yake ciki
to mun gode professor Allah sa gwamnati ta ji Dr. Usman yan Najeriya za su so su ji takaitaccen jawabin ka gare su
to ai hakuri bayan professor Diya faɗi wannan magana ni me zan ce yan Najeriya dai wajibi ne su ƙara hakuri sannan kuma duk inda suka ga an masu abu ba daidai ba su nemi haƙƙin su daga wa daga yan majalisun su daga sanatocin su sannan daga yan majalisun jiha da gwamnonin su kada talaka ya zauna a murƙushe shi a danne shi ya ce wai mai ƙarfi ne Allah ya isa zaman dankali ne babba akan karami kada yayi haka yanzu dole kanshi ya waye daga wannan zabe da ya je ya mika wuyan shi ya ba da kanshi wasun su suka mutu dan ma murna wasu ma suka mace to ya dace a ce sun fito sun kare wannan yanci da suka sa duk wanda ya musu ba daidai ba su fito su kalubalance su ce ba daidai bane su ce kuma da yaddan su aka yi sannan kuma zabe mai zuwa in ya zo kada su yadda wani ya dauki postan shi ya kara da postan wani kamar yanda muka gani kowa yayi ta kanshi halin shi ta fishe shi
haka doctor to shamaki a matsayin ka na matashi ka ji abin da dai professor da doctor suka ce game da jawabin da suka yi wa gwamnati da yan Najeriya me zaka dora akai
eh to abin da zan kara akai shine a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da hakuri kar matasa su yadda wani ya mai da su yan tasha kar matasa su doki shaye shaye da harkan kin karatu da harkan jin maganan iyayen gari su sa akai kuma fatan mu ne cewa shugaban kasa zai ji kukan ƴan Najeriya kuma ya ji kukan matasa so professor nan da doctor iyaye na ne su sun riga sun gan duniya kuma sun san tafiyar mu ma muna so mu kai inda suka kai mu ma mu bada namu taimakon dan Najeriya ya ci gaba so fatan mu ne cewa duk abin da matasa ya kamata su idan a samu kwanciyar hankali a samu cin gaba a samu hadin kai a Najeriya dami kar mu bar babbancin addini ko kabilanci ko kuma akai dan gidan talaka ne ko mai kudi ya hana mu bada namu gudumawan ku ko taimakon mu dan a samu a ci gaba da inda Najeriya ya kamata ya kai mu a dinga bada abubuwa da ya taimaka wa matasa kar a dinga bada su kekunan na pep kawai because kekunan na pep ma yana ja mutuwa ya kamata a duba a gani me ne da ba matashi da ya taimaka mishi ya taimaka ƴan uwansa to ba abun da zai taimaka mu na Najeriya kaman ai noma ko kuma ai gona da kyau da amfanin gona dan wannan mai da muke kokuwa kai da iya tashi gobe a samu ya kare su wannan Kano pyramid inda muka sani da su tattalin arzikin mu da aka sani a arewa muna fata cewa gwamnatin arewa za su iya zama tare ai hanansin din sa dan a samu yayi benefitin wa dukkan mu dan mu samu cin gaba
to mun gode sosai da shawarwari da kuma wasu fashin baki da kuka yi ma yan Najeriya da gwamnatin Najeriya lalle sai aka kasance da mu mako mai zuwa inda zauren zai koma Baucin Yakuba a Najeriya
kasan bin na gaba da Allah sannan kin na gaba da Allah ta sareke
da
bai
da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci yau dattawan da za su yi wa ƴan arewacin Najeriya jawabai sune Sheikh Hallur Abdullahi Maraya wanda kan gabatar da tafsiri a Kaduna wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da Rabaran Dr. Shu'aibu Bell da kungiyar Kristan Najeriya kan ga Sheikh Maraya
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ali sayyidin tahirin wa sahbi jami'an hakkadin gidaril aziz babban abin da zan yi kira shine cewa babu yadda zai a fita daga cikin wannan hali sai an samu kyakkyawan shugabanci. To alhamdulillah Najeriya yanzu ta samu wani shugaba wanda ake mai zaton cewa yana da gaskiya yana da adalci. Kuma alhamdulillah mutumin yankin nan ne na Arewa. sannan majalisar ƙasa wadda an hada gaba ɗaya za a ga cewa duk ƴan arewa ne suka fi yawa kuma a ciki. To saboda haka muna kira ga waɗannan ƴan majalisa ta ƙasa da su ne suka fi yawa ƴan arewa, sannan kuma ga shugaban ƙasa ɗan arewa da su tuna da wannan yanki shi duk abin da za su iya yi domin su ga cewa yankin nan na arewa martabar shi ta dawo. Babban abin da za su yi shi ne nuna adalci tsakanin mutanen ƙasar baki ɗaya ba tare da nuna bambancin addini, ƙabila, su ji tsoron Allah, rantsuwar da suka yi cewa za su riƙe amana ƙasa su yi. Wannan zai jawo alheri ga yankin da suka fito, wato yankin arewa. Sannan alhamdulillahi abin da aka daɗe ana jira na samun majalisar ƙasa a Najeriya ya samu a majalisar ministoci, inda bayan kwana 166 da rantsar da shi shugaba mai cikakken iko wato Muhammadu Buhari, Allah subhanahu wataala ya ba shi ikon rantsar da ministoci wanda sun riga sun fara ayyuka. To muna fata su ma waɗannan ministoci su bayar da gudunmuwa wajen ci gaban ƙasa, kuma musamman wannan yanki na arewa, domin shi ma an ka duba za ka ga cewa ministocin su 36 mutanen arewa sun fi yawa a ciki su 19. Ba wai muna cewa su nuna bambanci su fifita yankin arewa akan a'a, su yi adalci. Yin adalcin da za su yi zai haifar da wani ɗan itace na alherin da zai amfana da yankin da suka fito, wato shi ne yankin arewa. Sannan su ma sauran ministocin wanda ba na arewan ba su duba su ga cewa wannan yanki ya fi yawan al'umma, sannan kuma ga wani irin arziki da Allah subhanahu wataala ya mai shi ne na arzikin ƙasa ta noma, wanda kowa ya sani yau ba Najeriya kawai ba, duk ƙasashen da yake sun ta'allaka da arzikin man fetur ne wajen hanyar samun kuɗin shigansu, to suna cikin wani hali na lahaula saboda farashin man fetur ya faɗi a kasuwar man fetur ta duniya. Saboda haka babban abin da ya kamata a yi shi ne musamman na ga cewa wanda aka ba shi minista na aikin gona mutumin arewa ne kuma dattijo wanda ya san abin da yake yi, saboda haka ya haɗu da gwamnonin arewa 19 nan a ga cewa an farfado da darajar noma a yankin arewa. To wannan zai samar da abinci ba wai ga yankin arewa ma kawai ba, a ga ƙasar Najeriya gabaki ɗayanta. Mu daina amfani da kuɗaɗen ajiyarmu na ƙasar waje wajen shigo da abinci, domin abin mamaki shi ne za ka ga duk shekara Najeriya takan kashe fiye da $20 billion wajen shigo da alhalin gata da ƙasar noma fiye da kashi 71 na faɗin ƙasar ta ana iya nomawa. Amma kuma abin takaici shi ne cewa Najeriya tana shigo da abinci daga ƙasashen da Allah bai musu irin wannan arziki na nata ba, wato na ƙasar noma ɗin.
Shi ma Rabaran Bel ya ce a fi gudu tare don a tsira tare.
Masu sauraron gidan rediyo na muryar Amerika a sashen Hausa, musamman jama'ar mu mutanen Najeriya, ina mana barka da wannan lokaci na demokradiyya wadda a sabon gwamnati muka sami kanmu a ciki tun daga ranar 29 ga watan 5 2015, a ciki wadda muka sami tarihi babba, jam'iyya da ke adawa ta kada jam'iyyar da ke kan mulki. Wannan sau ɗaya cikin tarihi ana samunsa da wuya, wadda ke kan mulki ma bai ja ba, ya karba ya rungumi kadarar Allah, ya kuma yarda cewa Allah ke ba da mulki shi kuma yake karba. Muna farin ciki da wannan domin ya taimaka kwarai wajen kwantar da tarzoma, yayin da waɗansu da a tuntuni suna shirye ne kawai a yi faɗa, a yi yaƙi, a kakkashe juna. Allah ya takaita ba abin da mai so da a yi faɗan ma bai sami hanyar da za a yi faɗa ba. Mai so wanda dama yake so da a tada faɗan wanda zai yi faɗa saboda shi kuma shi ma bai samu ba. Babban al'amari ne a gare mu da mu ce mu Allah mun gode sosai. Sanimu ne da cewa an ɗauki lokaci tamkar lokacin da ba a samu ministoci kai tsaye a lokaci guda ba domin ciyar da kaza gaba, amma jiraɗin ma ya zama mana da taimako domin ya sa tsare-tsaren abubuwan da gwamnatin mai ci yanzu ke so yi ta ci gaba da yinta, ta kuma tabbatar da cewa an yi adalci wa kowa da kowa. Amma babban kira abin da za mu yi sosai wa shugabanninmu a ƙasa shi ne a tabbatar an aiwatar da adalci. dama abin da ke kawo tashin hankali ko hutuma iri daban-daban shine idan ba ya adalci a wata bangare guda ba. To babban abin bakin zuciya shine ba za mu ji dadi ba idan akwai rashin adalci a cikin gwamnati. Maganar Allah ta sashin misalai sura 29 aya 28 yana yin bayani sosai game da cewa idan al'umma suke samun shugabanni masu adalci za su yi ta kumari suna farin ciki suna murna suna tsalle, amma lokacin da masu mugunta ke yin mulki jama'a suna gudu suna boya. To yanzu dai mun gode wa Allah an kawo Baba Buhari ya hau kan mulki, ba abin da yake so shine a yi adalci a yaƙi cin hanci da rashawa, a tabbatar cewa akwai tsaro ingantacciya, a tabbatar kuma akwai tattalin arziki da ta'a ingantacciya a cikin ƙasar mu Najeriya. Duk waɗannan sakamakon rashin adalci ya sa aka sami cin hanci da rashawa. Rashin adalci ya kawo kowa yana yayi arziki dare guda, kowa kuma yana so yayi ta tada hankali. Saboda haka babban abin da ke akwai shine yanzu dai da shugaban kasa mai ci da mataimakinsa da makarabansu a majalisan dattawa da na wakilai da kuma ministocin nan da yanzu aka yi su tabbatar jama'a a ƙasa sun sami abin da shine yasa aka zabe su akan mulki. Waɗansu ma jirgin ruwan Buhari ne ya kai su akan mulki su, ba don ana son su bane ba, lallai muna so su tabbatar an yi adalci.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ibrahim Debe ne sabu gashi nan da takaitattun labarai.
Majiyoyin jami'an tsaro a ƙasar Kamaru sun ce mutane aƙalla 10 sun mutu a wani harin ƙunar bakin wake wanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai. Jami'an tsaro ɗauke da manyan bindigogi na sintiri kan hanyoyi yayin da tasoshin jiragen ƙasa ke ci gaba da kasancewa a rufe a babban birnin ƙasar Belgium a yau ɗin nan Asabar, a daidai lokacin da gwamnati ke gargaɗi kan yiwuwar hare-hare shigen waɗanda aka kai birnin Paris da suka yi sanadin mutuwar mutane 130 kwanaki 8 da suka gabata. Shugaban Amurka Barack Obama ya yitar da abin da ya bayyana da harin ta'addanci na rashin imani da aka kai wani otel a babban birnin ƙasar Mali da ya sanadin mutuwar mutane 25 yana mai shan alwashin farautu waɗanda suka kai harin. A halin da ake ciki kuma a yau Asabar, Prime Minister Malaysia Najib Razak ya kira ga takwarorin aikinsa shugabannin ƙasashen kudancin Asiya da su haɗa kansu kan abin da ya kira fifita sassauci bisa tsauri don su yaƙi tsaurin ra'ayi.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na yau, sai kuma gobe dan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da shirin zaɓe ku naɗi na Ladan Ibrahim Ayawa. Kafin mai sallama, bari mu ga gaisuwa ta aziya ga Mrs. Gloria Alitarfa da ke nan jihar Maryland da danginta duka domin rasuwar mamarsu Mama Tabaya Soja Lama Malgui wadda ta rasu a garin Hawul na jihar Borno, tana da shekaru 81 a duniya. Allah ya ba dangi duka dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Caleb Geta Show da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu ne Mr. Chan Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.